الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا يمتشي أولا مسلاتي من البركة مسلاتي ألاج محمد إندمي أنانغ رمي دبوري أجهر برنو أيو شدا غوات رمضان هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدا دليه دا تلاتن وندا كما يدي ديدا إشرن دا بقوي غوات تقوس ميلادية تدبو بيدا ترع أولا مجلس نامو نهدو إندا بكي تكين تفسير القرآن ميقرما وندا جيا مكا كمل تفسير سورة هود أيو كما زامو تاشي تكين تفسير سورة يوسف alayhi salam. Kafin mu fara, akwai tambayoyi da suka yi ta maimaituwa dangane da bayanin da muka yi ko karatun da muka yi shekaran jiya karkashin fadar Allah, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna sayiat dhalika dhikra lidh-dhakirin. Wanda wannan ayar ta kunshi fadar cewa innal hasanati yudhibna sayiat, lalle ayyukan kwarai suna kawar da ayyukan laifuffuka, suna kawar da munanan ayyuka. A inda muka yi bayanin rahamar Ubangiji wacce ta yalwaci dukkan komai, wanda daman haka shi wa'azi yake, haka ita karantarwa ta musulunci take, a ciza ne a hura, ba kawai ai ta cizawa ba kamar yadda khawarij suke yi. Khawarij su janibin wa'idi kawai suke dauka, janibin narko, janibin azaba, janibin rikici da rigima, ba sa kuma duba janibin rahama, janibin tausayi, tausayawa, wannan janibin ba sa kallon sa. Kamar yadda su kuma murji'a kullun janibin rahamar suke duba, ba sa duba janibin wa'idi, janibin wa'ad suke duba, ba sa duba janibin wa'idi. Amma karantarwa ta gaskiya, karantarwa ta alqur'ani shine ka hada dukkanin bangarorin guda biyu, idan ka ciza wani lokaci sai kuma ka hura. Allah cewa ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi bil qawl, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi, mai gafarta zunubi ne mai karbar tuba, sai kuma yace shadidil iqabi, mai tsananin hukuma. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Kaga sai aka hada janibin guda biyu, to waɗannan sune fukafukai guda biyu waɗanda mumini yake tashi da su. Mumini baya tashi sai da janibi guda biyu, janibin raghba da janibin rahba, janibi na kwadaitarwa, na kwadayi, da kuma janibi na tsoratarwa, da tsoro. Waɗannan sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya sifanta mutanen kwarai da su. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, يدعون ربهم خوفا وطمعا, سنا بوتا وأبنججن سو, سنا كرم أبنججن سو, سنا تتلد سوروكم وسنا تتلد قدعي. صبر أكا ونلوك تسيئة فالجانب ين قدعي, جانب الرحمة يد رحمة أبنججي تكيد فائي, ونلوك تسيئة فالجانب yadda azaba sa take da tsanani. Don haka fadar janibin rahama ba shi yake nuna cewa kuma kaje kai abin da kaga dama ba, ai Allah cewa yayi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, cewa yana gafarta abin da bai kai shirka ba, amma sai ya ce ga wanda ya so. Saboda haka kai idan ka je kana ta yin laifuffuka, yaya za a yi ka fahimci cewa kana karkashin mashi'a da Ubangiji zai gafarta maka? Don haka dan adam kullun idan ya zama mutumin kirki ne, to kirkin nan nashi ne santar da shi yake daga laifi. Amma dan adam ba mala'ika bane, wani lokaci zai iya fadawa cikin laifi, da yana sani ko bai sani ba, to anan kuma rahamar ubangiji sai ta riske shi to haka ake so a rika yin bayani ba kullu a rika tsoratar da mutane ba a razanar da su har ma wani ya fidda kauna ya zama kamar mutumin nan da ya tambayi rahib mai ibada bayan ya kashe rai 99 yace yana da damar ya tuba yace baka da damar ka tuba wuta ko ba wata haya saboda kai tunda ba halin tuba sai ya kashe shi yace to gara in cika shedarin a samu rawun nan ba to kaga da ya hadu da malami ba zai ga masa wannan ba shi yasa lokacin da yaje gurin a'lami ahli al-ard sai yace man yahulu bainaka wa bain at-tauba man yahulu bainaka wa bain at-tauba wane ne zai iya shiga tsakaninka da tsakanin tuba to haka ake so har ko da yaushe a rika fadar rahama a rika fadar uba wannan ko ba shi yake nuna mutun shikenan kuma yaje abin da yake so ba mutumin da yake tsayar da sallah yadda ya kamata to sallan nan tashi za ta hana shi aikata alfasha inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar za ta hana shi aikata alfasha za ta hana shi aikata munkari lokacin da aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani yana sata cikin musulmi sai yace yana sallah aka ce eh ci satanhahu salatuhu kyale sallarsa za ta hana shi wata rana yau da gobe za ku ga ya daina to haka aikin ibada aikin kwarai yake kawar da aiki mummuna za mu tashi cikin suratu yusuf bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum tahkilun nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qabl
Na'am. Wannan sura suratu Yusuf Ibn Ata yana cewa ma qara'aha mahzunun illa sarah ma qara'a surata Yusuf mahzunun illa sarah babu wani mai bakin ciki wanda yake cikin damuwa da zai karanta suratu Yusuf face sai ya samu sanyin zuciya suratu Yusuf sura ce makkiya an saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura bayan saukar da suratu hud saboda haka suke a jere kuma haka aka saukar da ita a dunkule a cure a mulmule a lokaci guda ayoyinta 111 ne abinda take karantarwa lallashin zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da sahabbansa ta hanyar bashi kissar annabi Yusuf alaihi salam kun san kamar yadda muka ce suratu Yunus da suratu Hud sun sauka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani mayoyacin hali ga dai waɗanda suke taimaka masa suke lallashin zuciyarsa suke bashi kariya sun bar duniya Khadija bint Khuwailid radiyallahu ta'ala anha da kuma baffansa Ali Abi Talib ibn Abdul Muttalib sun rasu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa wasu manya-manyan masu taimakonsa a harkar da'awarsa sannan kuma ya je Isra'i ya dawo yayi mi'raji a wannan lokacin kuma rashin kunyar Qurayshawa kafirai ta ƙara ƙaruwa suka fara yi masa izgili suka rika gaya masa maganganun da ba sa gaya masa don haka sahabbansa kuma suka shiga wani hali na kunci don haka yana cikin wani mawuyacin hali yana ta tunanin ina zai je ya samu sararawa ya samu fakewa yana bin kabilu yana wato tallata musu da'awarsa cewa su karbi wannan da'awa su ba shi kariya akan wannan da'awa Allah madaukakin sarki zai ba su daukaka to ana cikin wannan hali ne wannan sura ta sauka domin ta lallashi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama surar kamar tana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan annabi yusuf alaihi salam ya shiga bala'i iri iri ya shiga masibu daban-daban ya shiga tsanani kala-kala manya-manya kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga dukkan waɗannan wahalhalu ya zan shike da nasara to haka nan dukkanin manzannin Allah da salihan bayi koda kuwa za su shiga cikin wani hali na kakanikayi a wani dan lokaci to daga ƙarshen al'amarinsa al'amarinsu za su ga nasara wacce take daga Ubangiji shi yasa a ƙarshen wannan sura ayoyinta na ƙarshe aya ta 111 aya ta 110 Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza stayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha har sai lokacin da manzanni suka fitar da tsammani suka fitar da rai cewa za su yi nasara suka tabbatar da cewa an gama ƙaryata su ba za su taba cin nasara ba kuma sai ga nasarar mu ta zo mun tseratar da waɗanda muka ga dama haka nan wannan sura tana gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tana cewa idan jarrabe ka da rasa iyayenka biyu uwa da uba to ka sani annabi yusuf alaihi salam shi ma Allah ya jarrabe shi ta hanyar raba shi da iyayensa tun yana karami da kuma hasadar da ƴan uwansa suka nuna masa wannan sura tana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama cewa idan har Allah ya jarrabe ka da rashin matarka wacce take nuna maka soyayya take nuna maka kauna Allah ya jarrabe ka da rashin baffanka wanda yake nuna tausayinsa gare ka to hakika Allah madaukakin sarki ya jarrabe annabi yusuf alaihi salam da shiga ko da jefawa cikin kururrumar rijiya mai zurfi mai duhu a lokacin da ba ya da wani wanda yake mai ɗebe masa kewa shi kadai a cikin kururrumar rijiya a cikin duhun rijiya Allah ya jarrabe shi da wasu ƴan uwa waɗanda suke marasa tausayi marasa rahama Allah ya jarrabe shi da fatake waɗanda babu abin da yake gaban su illa su samu ɗan kuɗi koda ya yake Allah yana gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan sura cewa idan har Ubangiji ya jarrabe ka da kafiran da suke tuhumarka da tuhunce-tuhunce daban-daban na ƙarya su ce maka mawaki su ce maka boka su ce maka matsafi su ce da kai mai taɓin hankali to ka sani cewa annabi yusuf alaihi salam shi ma an tuhumce shi da tuhuma ta ƙarya ta zur wanda har ta kai aka ɗaure shi a cikin kurkuku amma daga ƙarshe mai ya kasance Allah maɗaukakin sarki sai ya ba shi izza da ɗaukaka da matsayi a cikin wannan al'umma ya kuma barrantar da shi don haka ne Ibnu Ata ya faɗi waccan magana ta shi ma qara'a surata yusuf mahzunun illa istarah babu wani mai cike da baƙin ciki da damuwa da zai karanta suratu yusuf face ya samu sanyin zuciya wannan sura haka ta sauka a dunkule tattare da kissar annabi yusuf alaihi salam babu inda aka bada wata kissa a dunkule a ture a guri guda tare da bayanin ta daki-daki daga farkonta har ƙarshe kamar yadda aka bada kissar surata yusuf kissar yusuf alaihi salam guri uku a alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci yusuf alaihi salam cikin suratul an'am da wannan sura da kuma cikin suratul ghafir cikin suratul an'am inda Allah madaukakin sarki yake faɗa wa min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin anan sunan annabi yusuf ya zo haka nan a cikin suratul ghafir cikin maganar alu mu'minu ali fir'aun inda yake cewa walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula wato annabi yusuf ya zo muku da gaskiya bil bayyinati da gaskiya min qablu tun gabanin zuwan annabi musa har sai lokacin da Allah ya karbi ransa sai kuka ce lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab to waɗannan gurare guda biyu ambatan annabi Yusuf ya zo cikin gaggawa da sauri aka ambace shi aka wuce ba tare da tsaya an yi bayanin kissarsa daki-daki ba sai a wannan sura don haka wannan sura ita ce ta zo da kissar annabi Yusuf alaihi salam cikakkiyar kissa kuma babu wata kissa da aka fade ta a cure aka fade ta a dalla-dallanta a wuri guda sai kissar annabi Yusuf alaihi salam Allah madaukakin sarki yace alif lam ra waɗannan harufa mun yi magana akan su lokacin da muka zo bude suratu yunus da suratu hud duk sun fara da waɗannan harufa waɗanda suke harufa ne harafi kuma ba a cewa ga ma'anarsa idan aka ce menene ma'anar harafi to za a ce wannan baka san abin da kake yi ba don harafi ai ba ya da ma'ana sai an hada shi da wani sai sun zama kalma sannan yake ba da ma'ana menene hikimar kawo waɗannan harufa mun faɗa malamai sun yi bayani daban-daban akan hikimar wannan amma maganar da ta fi rinjaye cikin maganganun malamai ita ce mai cewa waɗannan harufa ubangiji ya buɗe irin waɗannan surori da su don ya nuna mu'jizar alqur'ani kamar ana faɗa wa larabawa ne cewa shi alqur'ani shi ma an haɗa shi ne da waɗannan harufa ma'ana Allah ya saukar da alqur'ani da waɗannan haruffan alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad alif lam ra waɗannan haruffan wanda kuke magana da su ba wasu haruffa bane daban wanda babu su a cikin yaranku idan har kuna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkiri alqur'ani ba gaskiya bane wahayi ne daga Allah to tunda kuma kuna magana da irin wannan haruffan sai ku kawo naku alqur'anin shi yasa zancen alqur'ani yake biyo bayan waɗannan harufa ko da yaushe aka ambace su alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin waccan sura da ta gabata tilka ayatul kitabil hakim nan kuma tilka ayatul kitabil mubin tilka waɗancan an yi ishara zuwa ga ayoyin da za su zo cikin wannan sura amma da damiri na bu'd wanda yake nuna nisa tilka don a nuna girman matsayinsu wato ayoyi ne masu matsayi kwarai da gaske waɗanda suke sun kai matuƙa ga matsayi da martaba wanda kuma ayoyi ne daga cikin wannan littafi al-mubin mabayyani wanda yake bayyana komai dalla-dalla daki-daki a suratu hud sai aka ce tilka ayatul kitabil hakim amma anan sai aka ce tilka ayatul kitab al-mubin a can tunda an yi maganar wato lahira an yi maganar wato tabbatar da annabci an yi maganar tauhidi an yi maganar rushe shirka to kalmar hikima ta fi dacewa a yi amfani da ita ce tilka ayatul kitabil hakim domin a nuna cewa waɗannan abubuwa dukkaninsu suna ƙarƙashin hikima ta Ubangiji canza su fita ne daga tsari na hikima a nan kuma kalmar al-mubin ita ce ta fi dacewa a yi amfani da ita saboda bayani ne dalla-dalla na kissar annabi daga cikin annabawan Allah dan a nuna maka cewa alqur'ani gaskiya ne domin inda ba gaskiya bane ta ina annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama zai iya kawo wannan kissa ta annabi Yusuf yayi bayanin ta daki-daki dalla-dalla daga farkonta har ƙarshe tare da cewa shi ummi ne la yaktubu wa la yaqra baya rubutu baya karatu kuma ya tashi cikin al'ummar da take ummiya ba ta rubutu ba ta karatu sannan kuma ba a san shi ya je wani gari ya zauna da niyyar neman da sunan neman ilimi ba bai cakudu a lokacin da Yahudawa ba ma domin a Makka babu Yahudawa bai cakudu da Nasara ba domin a Makka babu Nasara amma kuma gashi ya zo da labarin da babu mai iya zuwa da shi sai mai ilimi saboda haka kaga ashe wannan abu ne da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne daga Allah kuma duk abin da yake karantar da mutane wahayi ne daga Allah ba shi yake tsarawa shi yake kirkira ba Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mu mun saukar da shi wannan littafi a matsayin abin karantawa ne kuma arabiyyan da harshe na larabci mun saukar da shi wannan alqur'ani mun saukar da shi wannan littafi abin karantawa ne Qur'an abinda ake karantawa shine al-maqru shi yasa Allah ce wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda ita ce sallar asubahi domin a sallar asubahi an fi tsawaita karatun alqur'ani shi yasa Allah ya kira sallar asbahi da qur'an alfajr saboda qur'an ana nufin almaqru abinda ake karantawa inna anzalnahu ay anzalna hadha alkitab qur'anan ay maqru'an abu ne da ake karantawa kuma alqur'ani kalmar alqur'ani ana itlaqin ta ga shi alqur'anin daga fatiha zuwa nasi wato daga farkon sa zuwa karshe ana ce da shi alqur'ani haka nan aya ɗaya ma daga ciki ana kiranta alqur'ani zaka iya karanta aya ɗaya kace qira'atul qur'an ba wai sai ka karance duka ba kuma ba ƙarya kai ba in kace qira'atul qur'an kai kuma abinda karanta kawai bismillahir rahmanir rahim abinda karanta fa kawai kenan amma kuma ka kira shi alqur'ani saboda kalma alqur'an masdar ne da take nuna almaqru inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da shi da harshen larabci ubangiji ya sifanta alqur'ani da cewa balaraban wato abinnan balaraban littafi ne domin a gabanin sa ba a saukar da wani alqur'ani wani littafi ba daga sama da harshen larabci alqur'ani shine littafi daya ke lokacin kam da Allah ya saukar da shi da harshen larabci banda shi dukkan littattafai da suka gabata sun sauka ne da wasu harsuna da ba na larabci ba don haka shine yasa Allah madaukakin sarki ya zuga wannan alqur'ani da cewa qur'anan ne arabiyyan sannan kuma su waɗanda ake gaya ma wannan maganar waɗanda suke ja'in ja da annabi sallallahu alaihi wasallama suna ji da zamanto wasu larabawa suna ganin kamar babu wanda ya kai su fasaha a duniya haka balarabe ya dauki kansa babu wanda ya kai shi fasaha kuma haka ne shi alqur'an bin nan shi harshen larabci harshe ne da yafi kowane harshe fasaha don haka suna takama da tinkaho da fasaha babu abinda larabawa za su iya wato nuna wa sauran al'ummomi na ci gaba kamar fasahar harshe shi yasa mawakansu da masu hudubobinsu akan hadu duk shekara a yi gasa ta nuna fasaha da kwarewa wajen azancin magana to ga alqur'ani ya sauka da harshen larabci wanda suke magana da shi idan har suna ganin cewa alqur'ani ba daga Allah yake ba to su kawo tamkarsa su kwaikwayi zubi irin na alqur'ani da azanci irin na alqur'ani da salo irin na alqur'ani gashi dai larabcin ne in an yi shi suna ganewa amma ba za su iya kwaikwayarsa ba ba za su iya kamanta irinsa ba to kaga wannan gudar aya ce da dalili da take nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama la'allakum ta'qilun Allah ya ce wa la'allako ku samu hankali wato ku fahimci abinda ake karanta muku ku yi imani wannan yana nuna cewa dukkan wanda aka karanta masa alqur'ani bai mika wa alqur'ani wuya ba bai saduda ya risnawa alqur'ani ya yarda da abinda ake gaya masa ba to bai da hankali mai hankali shine wanda idan aka ce masa Allah ya ce ya fahimci abinda Allah ya ce ya bi in ya ki bi to ya take hankalinsa yayi watsi da shi Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran mu muke baka mafi kyan labari muke baka labari mafi kyan labartawa alqasas masdar ne na qassa yaqussu qasasan fartadda ala atharihima qasasa alqasas masdar ne alqisas jam'i ne na qissa in kace alqissa jam'i ta alqisas in kace qassa yaqussu in zaka fadi masdar dinsa sai kace alqasas saboda ka ahsanal qasasi mafi kyan labartawa zai yiwu kuma alqasas din masdar ne amma kuma ana nufin masdar ne bi ma'anal maf'ul kamar yadda zaka ce al-khalq kana nufin al-makhluq sai ya zama nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi mu muke baka mafi kyan labarai mu muke labarta maka mafi kyan labarai sai al-qasas anan duk da masdar ne sai ya zama bi ma'ana al-qisas labarai mu muke labarta maka mafi kyan labarai anan dukkanin labarurruka na alqur'ani masu kyau ne ubangiji yace mu muke baka labari mafi kyan labari domin labari ne da babu ƙarya a ciki babu ƙari a ciki babu zuke a ciki labari ne gaskiyar ta tsantsatta shi yasa Allah yace watulu alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi saboda duk labaran da Allah yake faɗa gaskiya ne sabanin labarai irin na ahlul kitabi akwai ƙara-ƙara a ciki akwai canje-canje a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo da labaran da suke ahsanal qasasi sun fi na waɗancan da suke karantawa kuna karantawa asira cewa An-Nadr ibn al-Harith ya kasance al-Harith ibn al-Nadr ya kasance yakan fita ya je irin su Sham inda zai hadu da Yahudawa ya jijji wasu labarun ruka na mutanen da suka gabata irin labarun dadin nan da na yanzu sai yazo maka sai yazo tara mutane yace abinda annabi yake gaya muku din nan ni ma ku zo zan gaya muku wanda ya fi nashi sai ya tara mutane ya rika gaggaya musu abinda ya jiyo na tatsuniyoyi ba na gaskiya ba to shine Allah yake cewa a mu za mu ba ku labari mafi kyan labari mafi dacewar labari bima auhayna ilayka hadhal qur'an ta hanyar wahayin wannan alqur'ani da muka yi maka ma'ana ta hanyar alqur'ani za mu ba ka labarin saboda haka labari ne daga Allah shi yasa ubangiji ya fara da nahnu kamar yanda can yace inna anzalna cewa abin daga wajensu yake kuma sannan aka yi amfani da zamirul jami inna anzalna aka kuma ce nahnu naqussu dan a nuna maka girman al'amarin ubangiji ya girmama kansa dan saboda abin da zai fada din ba mai girma ne wa in kunta min qablihi la min al-ghafili duk da cewa ka kasance gabanin sa kana daga cikin gafalallu waɗanda basu san wannan labarin ba ma kunta tadri mal kitabu wal iman wa wajadaka dallan fahada haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ummi bai san labarin kowane annabi da ya gabace shi ba amma sai gashi Allah ya zo yana labarta masa irin wannan labari na annabi Yusuf alaihi salam cikin kyakkyawan tsari da kyakkyawan zubi Allah ya ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin duk da cewa kai gabanin sa kana daga cikin waɗanda suke gafalallu
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
نعم wannan shine mabudin kissa din ita wannan kissa zaka iya kasa ta kashi kashi wato fai 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 wato fai fai na farko Annabi Yusuf alaihi salam tare da mahaifinsa da kuma ƴan uwansa abinda ya faru tsakaninsa da mahaifinsa da tsakaninsa da ƴan uwansa faifai na biyu Annabi Yusuf alaihi salam a fadar ko a babban gida na wazirin Masar wazirin sarkin Masar da abinda ya faru tsakaninsa da matar Azizu Misr sannan faifai na uku Annabi Yusuf alaihi salam a cikin kurkuku da abin da ya gudana tsakaninsa da waɗannan samari guda biyu da suka bashi labarin mafarkin da suka yi da shi kuma fassarar da yayi wanda wannan fassarar ta zama dalilin da zai fito daga cikin wannan gida na kurkuku har ya samu ɗaukaka sai faifai na hudu wanda shine na ƙarshe Annabi Yusuf alaihi salam a matsayin ministan kuɗi ministan tattali gaba ɗaya na Masar da abin da ya faru tsakanin shi da ƴan uwansa wanda har ta kai Allah madaukakin sarki ya hada ƴan uwansa ya hada shi da iyayensa da kuma ƴan uwansa a guri guda waɗannan fayafaye guda hudu sune suka tattaru suka yi kissar Annabi Yusuf alaihi salam a kowane faifai akwai fitowa daban-daban wato zaka ga shi kowane faifai shi ma zaka iya kasa shi gida-gida wanda shine masu rubutun kissa suke kokarin su kwaikwaya Al-Qur'ani shi yayi fice wajen irin wannan. Saboda haka Allah madaukakin sarki anan sai ya fara da muqaddima. Aka fara da muqaddima ita ce ayoyin da muka fassara. Suna yi maka muqaddima gabatarwa ta wannan kissa. Aka kirawo kissar Annabi Yusuf Ahsanal Qasasi. Saboda ta kunshi abubuwa daban-daban. Kissa ce da ta kunshi kamar yadda wani malami yake cewa a cikin kissar akwai hasudun wa mahsud. Akwai shahidun wa mashhud akwai ashiqun wa ma'shuq a cikin ta akwai sijnun wa itlaq akwai habsun wa khalas akwai kuma jadbun wa khasm a cikin ta akwai firaqun wa ijtima' akwai farahun wa surur wato abubuwa masu kishi da juna da dama sun tattaru a cikin ta a cikinta akwai labarun ruka na annabawa akwai na salihai akwai labarun mata akwai na maza akwai na mafarki akwai na mulki akwai na kasuwanci akwai na shari'a akwai kurkuku duk a cikin wannan akwai mala'ika akwai shedan wanda ce to ina akai magana shedan akwai magana shedan ko ko babu aha saboda ka kissa ce da ta hada abubuwa daban-daban masu kishi da juna saboda haka ta zama ahsanal qasas to ubangiji ya bude da wadancan ayoyi dan su zama mashiga ga wannan kissa sai yace id qala yusuf li abihi wannan shine faifai na farko daga nan har zuwa aya ta 20 faifai guda ɗaya ne id qala yusuf li akhihi li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin yayin da annabi yusuf yace wa mahaifinsa ya babana inni ra'aytu 11 kawkaban ni naga taurari 11 wash-shamsa wal-qamara naga rana da wata ra'aytuhum li sajidin na gansu suna masu sujjada gare ni wato Allah yana cewa ka ambata wa mutananka ya rasulullah labarin annabi yusuf alaihi salam yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yanda yazo cikin hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وتو الكريم مي كرمتي مي درجة مي مرتبة لمي مرتبة لمي مرتبة لمي مرتبة يوسف لن يعقوب لن إسحاق لن إبراهيم يا تبت أحاديث أبو هريرة وندينا تشكين صحيحين yake cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi akramu wadanne mutane ne suka fi karamci qala sai manzo Allah ce akramuhum indallahi atqahum inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi takawa ai shi yafi karamci sai sahabbai suka ce laysa an hadha nas'aluk ba gan wannan muke tambaya ba ba wannan muke nufi ba sai yace fa akramun nasi yusufu nabiyullah ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله النبي يوسف دان النبي الله دان النبي الله دان بدا دين الله تو النبي يوسف عليه السلام دشي سورة تفارة دا مغانا ستفارة إذ قال يا يند يتشي وبابنسا يا أبتي يا بابانا inni ra'aytu 11 kawkaban nayi mafarkin wato taurari 11 wash-shamsa wal-qamara nayi mafarkin rana da wata ra'aytuhum li sajidin na gansu suna masu min sujjada anan malamai suka ce annabi yusuf alaihi salam yana yaro karami yake wannan mafarkin yazo yana gaya wa mahaifinsa Yaqubu alaihi salam cewa yayi mafarki duk da cewa yaro ne karami amma kuma gashi yazo yana labarta mafarkinsa kaga wannan shi yake nuna cewa daban yake cikin yara ba duk yaro ne yayi mafarki zai zo ga maka me yayi ba amma gashi shi yayi mafarki yazo kuma yana fadar abin da ya gani a mafarkin sannan kuma abin da ya gani a mafarkin wani abu ne na musamman domin ya ga rana da wata ya ga taurari 11 da rana da wata suna masa sujjada a bisa ka'ida mafarkin yara kamata ya gani su yana wasa da su ba suna masa sujjada ba ya ga ranar da wata akan cinya sai yana ta wasa da su to amma kuma sai ya gansu suna masa sujjada kaga wanda yake nuna ba mafarki bane ordinary mafarki ne na musamman sannan idan ku duba su zubin maganar za ku ga balaga ta alqur'ani inda aka fito maka da salon magana ta yara yara in suna magana suna yi suna maimaita kalma yace inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ya faɗi ra'aytu daga farko kuma ya saki faɗar ra'aytu daga to yaro in yana magana a ɗabi'a yakan yi yakan maimaita kalmomi haka to na a fito maka da sigar wato yanayin da annabi yusuf alaihi salam yake a lokacin na yarinta da ma irin yadda yake magana sai aka kawo maka ita da wannan siga anan taurari 11 sune ƴan uwansa, ƴan uwansa 11 daga ciki hadda dan uwansa Shaqiqi, wanda littafan tafsiri suke ambatansa da Bunyamin, wanda suna ne daga aka dauka daga cikin littafan, wato littafai na farko irin su At-Taura, wanda suka zo da sunayen su daki daki, sannan da sauran ƴan uwansa guda 10, kaga su 11 kenan, shine cikon su na 12. Rana da wata mahaifiyarsa da mahaifinsa su ake nufi. Sannan yace ra'aytuhum, duk da cewa rana da wata da taurari a ka'idar larabci kamata a ce ra'aytuha li sajidin, amma sai ce ra'aytuhum, aka yi amfani da zamiri wanda ake amfani da shi wajen masu hankali. Saboda me? Saboda an jingina sujjada zuwa gare su, an ce ga sunan suna sujjada, ma'ana sun lusuna masa suna girmama shi. Wannan aiki ne na masu hankali, saboda haka sai aka kawo lamirin sai ya zama lamiri ne na masu hankali. Wannan ita ce, wato shine mafarkin da yayi, ya kuma zo ya gaya wa mahaifinsa. Me mahaifinsa ya ce masa?
Qala ya bunayya la taqsus ruqyaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani 'aduwwun mubin.
Wa kadhalika
yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
To wannan ita ce ansar da mahaifinsa ya bashi, ya ce qala ya bunayya, ya dan karamin dana, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kada ka labarta mafarkinka ga ƴan uwanka, fayakidu laka kaida, sai su kulla maka makarkashiya, inna shaytana lil insani aduwwun mubin, lalle shi shaydan mai matsananciyar gaba ce, mai bayyana gaba ne ga dan adam. Wa kadhalika yajtabika rabbuka, kuma kamar haka ne ubangijinka zai zabe ka, wa yuallimuka min ta'wilil ahadith, ya sanar da kai fassarar mafarkai, wa yutimmu ni'matahu alayka, ya kuma cika ni'imar sa gare ka, wa ala ali yaquba, da mutanen gidan yaqub, kama atammaha ala abawayka min qablu, kamar yanda ya cika ni'imar sa ga iyayenka biyu gabanin haka, Ibrahim wa Ishaq, sune Ibrahim da Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, lalle ubangijinka mai masani ne kuma mai hikima. Wannan ita ce, wato shine bayanin da Annabi Yaqub alayhi salam yayi wa ɗansa, ɗan ƙaramin ɗansa Yusuf alayhi salam, yayin da ya bashi labarin mafarki. Ya gaya masa cewa ya bunayya, ya kai ɗana, ɗan ƙaramin ɗana, ya kira shi da wannan sika domin shine mafi kankantar ƴaƴansa. Sannan kuma a cikin irin wannan siga akwai nuna tausayi, yadda uba yake nuna tausayi ga ɗansa ƙarami. Yace la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kada ka ba wa ƴan uwanka labarin mafarkinka, domin Annabi Yaqub alayhi salam yana son Yusuf alayhi salam so fiye da kima, sama da yadda yake nuna tausayawarsa da san saga sauran ƴan uwan Annabi Yusuf alayhi salam. Ba dan komai ba, saboda irin abin da ya hararo tattare da Yusuf, na cewa lalle wannan yaro nan gaba zai zama mai sha'aninsa mai girma. Saboda haka ya zama yana kebance shi da kulawa sama da yadda yake kebance sauran. Ba wai yana fitowa karara ya nuna fifikon annabi Yusuf da dan uwansa akan sauran ƴaƴansa ba a'a sai dai kasancewar sa annabi ne na Allah kuma wanda Allah ya bashi sanin abinda ya shafi mafarki ya gane cewa annabi Yusuf alaihi salam zai zama wani abu na musamman don haka dole ne ya nuna masa kulawa ta musamman sama da yadda yake nunawa sauran ƴan uwansa kuma a ɗabi'a galibi uba ya fi tausayin dan sa karami wato mafi kankanta da shi uba ya fi tausayawa sama da wanda suka girma shi yasa da aka tambaye wani balarabe cewa ayyu auladika ahabbu ilaik wa ka fi so cikin ƴaƴanka sai yace saghiruhum hatta yakbur wa ghaibuhum hatta yahdur wa mariduhum hatta yashfa wa ka fi so cikin ƴaƴanka sai yace kankanin su har sai ya girma wanda baya nan har sai ya dawo da zarar baya nan to zai zan shine a ransa mun aka zauna ce kun buga masa waya kun ji me yake ciki yana ransa ko da yaushe da marar lafiya har sai ya warke saboda haka zai kashe ko nawa ne in da ana cin kayan dadi a gidan yayin rashin lafiya to za a yadda a hakura da kayan dadi din dan a saya masa magani a ga cewa ya warke sannan shi kuma za a rika sawo masa wani abin kayan dadi da sauran ba su ci ba in ba ma a cin ayaba a gidan kullun to shi mara lafiyar dan kullun sai ya ci ayaba da lemu saboda ba shi da lafiya har sai sanda ya warke in ya warke kuma sai ga ana fada da shi to wannan dabi'a ce ta dan adam dabi'a ce ta mutum to ballantana kuma kamar mutum kamar annabi Yaqub wanda ya hararo wani abu da zai iya kasancewa tare da annabi Yusuf alaihi salam babu shakka zai nuna karkatar sa zuwa gare shi to wannan shi ya sa ƴan uwansa suka rika jin haushin sa suka rika tunanin lalle ya kamata su dau wani mataki a kansa gashi dai shi yaro ne kankani ba shine ya cewa ubansa ka fi sona ba to amma kuma tunanin da suke yi su dau mataki a kansa shi ba wai akan ubansu ba to shi yasa annabi Yusuf alaihi annabi Yaqub alaihi salam sai ga dan sa Yusuf cewa kakka ga yawa ƴan uwanka wannan mafarki fa yakidu laka kaida sai su yi maka kaidi su yi maka makarkashiya su shirya maka makirci me yasa annabi Yaqub ya ga yawa dan sa Yusuf alaihi salam wannan magana karara yace ƴan uwansa za su shirya masa makirci baya jin idan ya fada masa wannan maganar shi kuma zai rika kullatar ƴan uwansa ya rika ganin su wani irin gani cewa waɗannan ba sa so na ashe mugaye ne cutar da ni za su yi menene zai sa annabi Yaqub ya ga yawa dan sa Yusuf wannan magana wannan shi kansa fada masa wannan magana ta kanta yana nuna cewa annabi Yusuf alaihi salam mutum ne na musamman ba kamar sauran yake ba ya fahimci cewa wannan magana ba za ta yi tasiri ba ta yadda za ta haifar masa da gaba da kiyayya dangane da ƴan uwansa annabi Yaqub ya fahimci hankalin annabi Yusuf da nutsuwarsa da ainihin tunaninsa ba zai kullaci ƴan uwansa ba dan ya ji wannan magana shi yasa ya gaya masa sannan kuma a ƙarshe sai ya ce da shi inna shaytana lil insani aduwwun mubin ka gaya masa kandagarki lalle shaytan mai bayyana gabarsa ne ga mutum ga dan adam wato kamar ya nuna masa cewa abinda ƴan uwansa za su ji na haushinsa ba wai haka abin kawai ya faru ba shaidan ne zai shiga tsakaninsu da shi kaga anan shaidan zai ji haushi ce shaidan yana so ya shiga tsakaninmu da tsakanina da ƴan uwana sai annabi Yaqub alaihi salam ya kada tuhumar gaba daya tunkuda ta zuwa ga shaidan an gane ku da ya ce fa yakidu laka kaida sai kuma ya dauki tuhumar gaba daya sai ya jefa ta akan shaidan cewa shaidan shine zai kulla wannan makarkashiyar kaga annabi Yusuf alaihi salam zai rika jin haushin shaidan ne ba ƴan uwansa ba sannan sai ya ci gaba da gaya masa irin matsayin da Allah madaukakin sarki zai bashi nan gaba duk da cewa bai gaya masa fassarar mafarkinsa dalla dalla ba domin wani abu ne wanda zai tabbata a kwana a tashi don haka sai ya fada masa amma sakamakon mafarkin a dunkule yace wa kazalika kamar yadda ka gani dinna a mafarki sun fadi su waɗannan taurari da rana da wata sun fadi sun girmama ka sun maka sujjada to haka ubangijinka zai zabe ka يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث هكا أبنجيجن كزي زابيك يكويا مك فسر مفاركي وتزي زابيك تهن يرباك مسأي دا النبتي دا إلمي دا لوكك دا ما ملكي سننكم يكويا دا كي فسر مفاركي وان دا أدليل انساني زاكا سامو مسأي دا زاكا سامو ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب يتك نئمر سقريكا ta hanyar annabci da zai baka da hukunci da ilimi kamar yanda ya cika ta ga gidan Yaqub wato ƴaƴan Yaqub sune banu Isra'il da Allah ya ta aiko da annabawa a cikin su kama atambaha ala abawayka min qablu kamar yanda ya cika ni'iman nan ga iyayenka da suka gabace ka sune Ibrahim wa Ishaq sune iyayensa kakanninsa ne amma ya kirawo shi iyayensu domin sune asali saboda haka a larabci kaka uba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa lokacin da yake kirari a Hunain yana cewa ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ana ibn abdul muttalib kaga sai yace ni ne dan abdul muttalib babansa ko kakansa kakansa to dan kaka uba ne shi yasa sai ya jingina kansa zuwa ga kakansa kai tsaye to shi yasa anan annabi yaqub ya kirawo ibrahim da Ishaq a matsayin babanninsa domin Ibrahim kakansa ne Ishaq kuma Ishaq shi ma kamar a matsayin kaka yake wajensa inna rabbaka alimun hakim ubangijinka masani ne don haka shi ne ya san wanda ya cancanci a bashi wannan matsayin da za a baka don haka ya san ta cancanci wannan matsayin hakimun kuma mai hikima ne ba zai dauki wannan matsayi ya aje shi inda bai dace ba saboda haka yana da ilimi ya san abin da ya dace da kowa don haka ya san ka dace da wannan matsayi kuma yana da hikima ba zai sanya matsayi a inda bai dace ba don haka baka wannan matsayi yana dace da hikima ta Ubangiji haka annabi Yaqub alaihi salam ya ainihin fassarawa ɗansa Yusuf alaihi salam mafarkinsa amma a dunkule ya masa ishara zuwa ga irin yadda yanayinsa zai kasance a cikin wannan ayoyi akwai fa'idoji da dama kamar yadda Ibn al-Qayyim yake cewa suratu Yusuf idan aka tsaya aka karance ta karatu na tanutsu aka bita bi na kalailai cewa zaka iya fitar da fa'ida sama da dubu a cikin ta akwai wato da su dubu din shine Sheikh Salim al-Hilali yayi wani littafi kokarin ya fito da fa'ida dubu a karkashin a cikin wannan sura to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta zamu ga yadda uba yake nuna kulawarsa ga ƴaƴansa ta yadda duk sanda wani abu ya faru ga yaro zai zo ya ga yawa ubansa kaga annabi Yusuf alaihi salam na yayin mafarki sai zo samu ubansa ya ga masa lokacin da uba ya zan abusan kamdarira kullun fuskarsa amurtike take baya fara'a baya yadda yayi wa ɗansa magana sai a cikin fushi da fusata to zai zan dan nan ba zai iya fitowa ya gaya wa ɗansa a ubansa damuwarsa ba don haka in akwai wani abu da yake damunsa sai ya fita waje yana neman waɗanda zai gaya wa ƙarshe ya je ya faɗa bugun hannu shi yasa ake so uba ya sakar wa ƴaƴansa fuska ta yadda ƴaƴansa za su iya gaya masa abin da yake cikinsu kaga haka annabi Yaqub ya tarbiyanci ƴaƴansa shi yasa annabi Yusuf alaihi salam ya zo ya gaya masa mafarkin da ya yi sannan kuma a wannan aya tana nuna mana mafarkin annabawa gaskiya ne kuma duk mafarki na kwarai daga Allah yake mafarkin annabawa gaskiya ne kuma yara ma sukan yi mafarki ya tabbata kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam yana yaro ya mafarki kuma mafarkinsa ya tabbata mafarki na gaskiya yanki ne daga cikin yanki 60 abin 46 na annabci yanki 46 na annabci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma mafarki shine mafarin wahayi shi yasa aka farawa annabi Yusuf wato da mafarki saboda yanzu shine mafarin wahayinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma haka aka fara masa wahayinsa da mafarki kamar yadda ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha sannan kuma gurgurdan yadda mutum yake da gaskiya a cikin lamarin sa gurgudan yadda mafarkin sa yake zama gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha wanda yafi ku gaskiya a maganar sa shi yafi ku gaskiya a mafarkin sa idan kana so ka zama mai gaskiya a mafarki to yanzan ka zama mai gaskiya a maganganunka kuma a ƙarshen zamani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mafarki na gaskiya da wuya ne ya kuskure in dai za a yi mafarki to zai kuskure ba saboda mutane sun yi nisa da zamanin annabci babu kuma wahayi abinda ya rage kenan wannan mafarki din sai ya zan bushara ce ga mu'minai ya zan kwantar musu da hankali ne da nutsan musu da zuciya mu'mini mafarki bushara ne gare shi za ta zan abinda zai nutsan masa da zuciya nutsan masa da hankali mafarki iri uku ne akwai mafarki na gaskiya wanda daga Allah yake akwai mafarki na ƙarya wanda daga shedan yake shi kuma har ko da yaushe mafarkin ƙarya zaka ga yafi tattarar abin ban tsoro mafarkin ƙarya galibi yafi zuwa da abin ban tsoro kuma abinda ba zai yiwu ya wakana a fili ba a fadake kaga abu ba kai kaga mutum ba kai yana binka a gudu gudu ko kaga kan shi kadai yana garawa ya biyo ka a guje to kai daga wannan kasan daga shedan ne to wannan tahzinun ne mina shedan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai hadithun nafs wanda abinda zai ne yake wato yake waswasi da shi abinda kake waswasi da shi kullun yakan bayyana galibi a mafarki idan kana son aure kullun zaka yi ta mafarkin an daura aure sai ka tashi kai anya ko abin nan ba gaskiya bane dan ko na mafarki wallahi an daura mana aure to wannan hadithun nafs ne da man can a zuciyar kana da shi a zuciya ka kwanta to haka sai ka ganshi a mafarki ba ya da alaka da gaskiya ko ƙarya abinda yake ranka ne kawai kake ganin shi a cikin bacci manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya thalatha ru'ya min Allah wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan wa ar-ru'ya mimma yuhaddithu ar-rajulu nafsuhu fil yaqdha fayarahu fil manam wato mafarki iri uku ne akwai mafarki daga Allah akwai mafarki wanda bakantawa ne daga shedan dan ya bakanta maka rai ya tayar maka da hankali akwai kuma mafarkin da yake abinda mutun ne yake zantar da kansa lokacin da yake farke sai ya ganshi a bacci mafarkin annabawa gaskiya ne kamar yadda muka faɗa wanda kuma shi ma yake son mafarkin sa ya zama gaskiya to ya zan yayi kirdadan gaskiya a cikin lamarin sa ya zama mai cin halal ne mai kiyaye umarni na shari'a mai kaucewa abubuwan da Allah ya hana mai yin bacci cikin tahara duk sanda zai yi bacci ya kwanta cikin taharasa ya kuma fuskanci alƙibla ya ambaci Allah ko ya rika ambatan Allah har lokacin da bacci zai dauke shi to idan ya zan mai irin wannan dabi'a da wuya ne yayi bacci yayi mafarki ko mafarkin bai zan gaskiya ba mafarki yafi zama gaskiya kuma lokacin da aka yi shi a sulusun dare na ƙarshe domin lokaci ne na annuzulul ilahi a lokacin ne ubangiji yake sauka fi sulusul akhir min al-layl sabanin farko-farkon dare daga an yi insha an kwanta to a wannan lokaci kuma shaidanu suka fi bazuwa to kuma a lokacin ne aka fi mafarki na ƙarya don haka idan mutum ya yi mafarki ya tashi daga mafarkinsa musamman in ya ga abin da ba shi yake so ba to yadda sunna ta zo shi ne a wannan lokacin ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nemi tsari daga Allah daga shaidan kuma ya nemi tsari daga sharrin abin da ya gani sannan ya tofa sau uku a hannunsa na hagu sannan kuma ya sake kwanciya inda yake kwanciya ya sake guri sannan kuma ya tashi ya yi sallah kamar yadda ya zo a wani hadisi sannan kuma kada ya ba wa kowa labarin wannan mafarkin kada ya yadda kuma ya fassara wa kansa wannan mafarkin idan ɗayanku ya yi mafarkin abinda yake faranta masa rai kuma to ya gode wa Allah ya yi albishir da wannan sannan ya yi wa kansa kyakkyawan fassara na wannan mafarkin sannan kada ya gaya wa kowa sai wanda ya tabbata yana son shi kai ya gaya wa maƙiyinsa mafarkin domin zai iya masa mummunar fassara waɗannan duk koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama da ya yi mana idan muka yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ar-ru'ya على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت وتو مفركي كمر وانا أبني ديكي مقلئة أهين أكفر أكفر تنسو kunsan tsuntsu baya zama guri guda da ya sauka nan to zai tashi ne don ya koma can da ya sauka nan ya tashi ya koma can to haka mafarki yake baya tsayawa da wata ma'ana guda ɗaya matukar ba a fassara shi ba da zarar an fassara shi kuma to duk irin fassarar da aka yi masa haka za ta faru shi yasa annabi Yusuf ya ce ma waɗancan yara qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan an gama magana kuma sai dai kowa kuma ya je irin muqaddara saboda haka masu irin neman fassarar mafarki din da musamman mata sun fi kowa kwakwalen fassarar mafarki to kuma akwai wasu miyagu waɗanda su kuma kullum fassarar mafarkin za su fassara maka da sharri ne kai haka abin ka gani to a gaskiya al'amarinka ba zai kyau ba akwai waɗanda ba za su taɓa gaya maka alkhairi ba sabanin wanda kake so wanda yake son ka da zarar ka gaya masa mafarki koda kuwa wato kwarangwal ka ga yana bin ka a guje to zai ce alkhairi ne insha Allah al'amarinka ne zai yi maka sauki wato zaka samu al'amuranka a cikin sauki wato zai san yadda zai gaya maka wata kalma dai da zaka nutsu to wannan yana da dadi sabanin idan ka gaya maki to hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke bada wannan karantarwar waɗanda ba sai mun tsaya mun yi bayanin su ba don haka zamu tsaya anan insha Allah sai gobe biiznillah zamu ci gaba da wannan faifai tunda har yanzu bai kare ba وصلى الله وسلم على نبينا محمد